Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsar ranar Talata 5 ga watan Fabrairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wani sabon cece kuce ya kunno kai a jamhuriyar Nijar tsakanin jam'iyya mai mulki da bangaren 'yan adawa game da dadaddiyar badakalan nan ta safarar jarirai da ake zargin shugaban 'yan adawa Amma Amadu da aikatawa. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kasar Canada da kasashen Latin Amurka na kungiyar haduwar Lima sun kauda yuwar daukar matakin soja a Venezuela. Wakilan kasashen da ke taro a Ottawa, kasar Canada, sun fitar da takardar sanarwa bayan taro jiya ta jaddada aniyarsu ta goyon bayan abin da suka kira kafa sabuwar gwamnati ta hanyar lumana da siyasa da diplomasiya ba tare da amfani da karfin soji ba. A wani lokaci a yayin taron, masu zanga-zanga sun rikita wani taron manema labarai ta wajen baje wani babban kwali mai dauke da sakon da ke cewa ku daina fashishigi a harkar Venezuela. Ministar harkokin wajen Canada, Chrystia Freeland, ta yi nuni da cewa bisa ga kundin tsarin mulkin Canada, masu zanga-zangar na da damar yin hakan. Gabanin taron na Lima, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ba da sanarwar bayar da tallafin dala miliyan 40 ga mutanen Venezuela, sannan ya Allah wade da gwamnatin Maduro a matsayin takama karya. Duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan Amurka na gab da murkushe sauran wuraren da suka rage a yankunan kasar Syria waɗanda ISIS ta ayyana a matsayin yankunan daularta, kungiyar ta'addancin ta ISIS bata daddara ba. Hasali ma tana kan shirin ayyana nasara kuma da sake kwato yankunan da ta rasa. Wannan bayanin, wanda sakamakon bincike ne da sashin bayar da umarni na hirkwatar tsaron Amurka ya yi, ya kuma mika ma babban sifeto janar mai kula da matakan da Amurka ke daukawa a Iraki da Siriya, na zuwa ne bayan sama da wata guda kawai da shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar shirin janye sojojin Amurka wajen 2000 daga Siriya tare kuma da ayyana galaba kan ISIS. To amma sabanin matsayin Trump na cewa Amurka a tabakinsa ta ruguza ISIS kuma mummunar ruguzawa, jami'an sojin Amurka sun yi gargadin cewa kungiyar ta ta'addanci na shirin farfadowa da zarar sojojin Amurka sun janye daga Siriyar. Yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar, wato State of the Nation ko the Union a turance, karo na biyu, inda wannan karan zai yi tozali da wata sabuwar majalisar dokokin tarayya mai mata da tsirarin jinsi fiye da yadda aka taba gani. Shugabar majalisar wakilai wadda za ta zauna bayan Trump a lokacin jawabin ita ce Nancy Pelosi, wadda ta hada kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat karkashin tuta guda ta yin matukar adawa da batun samar da kudin gina katanga wanda ya kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar. Trump dai zai yi jawabin ne mako guda bayan ranar 29 ga watan Janairu da ya kamata a yi, wato lokacin da Pelosi ta taka mar birki da cewa jawabin ba fa zai yiwu ba har sai an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar mayaka ta Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai wasu hare-hare biyu a Somalia jiya Litini, inda mutane akalla tara suka mutu a harin bom da aka kai da mota a tsakiyar birnin Mogadishu, sannan kuma aka harbe wani mutum a wata tashar jirgin ruwa a yankin Puntland mai kwarekwai da cin gashin kai. Masu kamfanin rukunin motocin jigilar majinyata na Amin sun gaya ma 'yan jarida cewa sun ɗauko garwaki akalla tara, ciki har da na wasu mata uku, sannan sun yi jigilar wasu mutane akalla bakwai da suka samu raunuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa wani cece kuce ya kunno kai a tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma 'yan adawa game da dadaddan batun nan na zargin safarar jarirai da ake wa Hamma Amadu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa wato Mudan Limana Afirka ta sabunta kwamitocin gudanarwarta a birane da karkara a duk fadin kasar ta Niger. Ga wakilinmu Haruna Maman Bako da cikakken rahoton.
A daidai lokacin da jam'iyya mai hamayya a jamhuriyar Niger cewa da Mudan Limana Afirka ta Hamma Amadu ta dukufa wajen girka kwamitocin gudanarwarta a birane da karkara a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger, wanda zai share fage ga shirya babban taro ko congress na kasa na jam'iyyar, kamar yanda dokokin kasar jamhuriyar Niger suka shata kowace jam'iyya ta siyasa. Sai dai gashi maganar ra'ar madugun jam'iyyar ta safar jarrai da ta kai shi ga gudun hijira ta mamaye akasarin batutuwan da ake yi a wurin tarukan 'ya'yan jam'iyyar, kamar yanda za ku ji daga bakin Abdurrahman Saidu, tsohon ministan wasanni na jamhuriyar Niger, bugu da ƙari memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Mudan Limana Afirka, a lokacin da yake wa magoya bayan jam'iyyar su jawabi a garin birnin Kwanni a lokacin sabunta kwamitocin wannan gundumar na gudanarwa na jam'iyyar Mudan Limana Afirka.
Su ne sun ka sake kundi da mutum guda ba Limana ba, wagga shari'a fuska an san ra'ayi ne an ka dauko an ka kai shi koci don ai umari da shi a siyasance juju adali, wanda an ka ba wannan dossier na hari cewa irin wannan zance ba wanga zaure ya kamata a kai shi ba, wajen miri ya kamata a kai shi can ne irin wannan zance yake. Wannan juju kin maza-maza an ka amsa dossier da hannun shi fuska ba haka ake so ba, an ka ba juju da shi zai aikata abin da gwamnati keso. An ka ce nono wanga zaure ne dimu dimu la an ka shari'a, mun ji an yi shari'a. Tambaya wanda ya kamata kuma gwamnati ko ko duk masu goyon bayan su, an yi shari'a an ce su ba uwayen su ne ba, uwa ba uwa ya ce ba, ko ko uban ba uban dan ne ba. Ai kuna gani sun bi jinjiya su ana zagaya ana cewa ai mai iyali ai musu tsari ka duwa fako. To su wayannan yaran kin tunda sun ce ba uwayen su ne ba, ai sai su gaya muna in za su mutu kan aikuwa wace sunan uwa za a sa ko wani sunan uba za a sa ba. Sun ce ba ɗan Niger ne ba, ai sai su gaya muku tunda dole ne sai ai musu kaza aikuwa su wace kasa ce za a sa musu.
Sai dai a bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya suna cewa babu wata fargaba gare su game da Hamma Amadu, in ma ya hito takara in ji dan baba mamance ni kakakin jam'iyyar PNDS tarayya reshen birnin Kwanni.
Ina ba mu da mu duk wanda mu da jam'iyya na mukan hwani, ai nan ni ce maka ni yanzu zancen jam'iyya ni ce ma mu jam'iyyar mu ni ce ta samu mukamin prime minister, ta samu mukamin shugaban majalisa, yanzu ta samu mukamin shugaban kasa. Mu duk dan takarar da mu muna ya aza ko na dan takara tun yanzu gashi ai yanzu mai girma Alhaji Muhammadu Isu ya kara mandodi na biyu, wani za mu aza wanda ba shi ba, kuma da shi za mu kai gayya kuma mu ci shugabancin kasa ga Allah su.
To amma sun ce tsoron Hamma ku kai hankalin ku ya tashi da inda an ka ce ga Hamma sai hankali shi tashi
ba Haruna. muku aljaniyar kide yanzan dan takara nan Niger mu jami'ar PNDS ta ba mu tsoro ne balle hamma aljani shi rikide shi zan mutun shi shiga takara wallahi jami'ar PNDS ta ba ta jin tsoro
ita dai wannan maganar ta sukan lamirin juna ta dade ana yin ta a jamhuriyar Niger tsakanin ƴaƴan jami'a mai mulki ta PNDS tarayya da masu adawa na Modern Lumana Afrika ta Hamma Amadu tun lokacin da Hamma Amadu da magoya bayansa suka janye daga gungun jami'u masu mulki a kasar a aji na farko na mulkin Isufu Muhammad Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ga Baba Yakubu makeri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin namu zai duba irin haɗin gwiwa da kungiyar ma'aikatan sufuri ta Najeriya, NURTW take yi da hukumar zaben Najeriya wurin zirga-zirga da kayan zaɓe da kuma yadda take aiki da 'yan sanda. Wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin Najib Usman Yasin akan irin tanadi da suka yi ma wannan zaben.
Muna da haɗin gwiwa da hukumar zaɓe domin rarraba kayayyaki don kai kayayyaki a jihohin nan 36 ta ne binin tarayya Abuja domin zabe mai zuwa. Wannan kuma ba shi ne karo na farko ba. A shekara 2015 mun yi wannan aikin, kuma wannan karo kuma sun samu domin yin wannan aikin.
Idan muka duba misali, galibi a lokutan zabe waɗansu masu tada zaune sukan yi amfani da ababen hawa kaiwa da kawa a tada su ma'anan da can da sauransu. Ban sani ba ko kun yi shirin tunkara wannan matsala a kungiyance duba da irin rawar da kuke takawa a fannin sufuri a Najeriya?
Ina tabbatar ma da cewa mu kan membobin mu ba mai iya amfani da su, domin kuma ya san hakkinsa, kuma ya san abin da yake yi, kuma muna kira ga ainihin ya'yan wannan kungiyar membobin mu kada wani ya yarda ko ya shiga wani ya je yare da wani don amfani da shi don tada zaune tsaye ga wannan zabe mai zuwa.
Idan muka duba yadda ake kaiwa da kawa musamman da kayayyakin zabe a Najeriya, kuma duba da irin matsalolin hanyoyin mu, misali ban sani ba ko kun yi wani shiri na musamman direbobin ku dangane da yadda za a yi sufurin kayayyakin zabe ba tare da samun wata matsala ba?
A dawo shi ne mun riga mun abin nan, an riga an san wuraren da za a ke kayayyaki da sauransu, kuma dama motocin da za a amfani da su za a amfani da motocin da ke koce yankuna ne, ba wani wuri za ta yi ado ko wanda bai san yanayin yadda wannan area yake ko wani abu. Duk inda za a amfani da motocin, motoci ne wanda suka san wanda suke wannan area, su ne za a kira dama sun san tare da su san koyena.
Kamar yadda ake koke-koke wani lokacin a ce ana zargin jami'ai kaza an haɗa kai da su domin a karkatar da takardun zabe a yi maku iyaka da sauransu. Ban san ko kun yi wa 'yan kungiyar ku musamman gargaɗi ko kuma wani bayani na musamman dangane da su guji irin wannan rawayan zabe ba?
Mukan mun riga mun ga ambobin mu, kuma kamar yadda na faɗa ma wannan ba shi ne farkon aikin bane, ba aikin gare mu ba, illa muna ta kokarin mu tabbatar da cewa irin ayyukan da muka yi waccan zaben da ya wuce wannan mu ƙara yin ma abinda ma zai zama a inda Najeriya kowa zai murna da ji daɗin wannan aiki.
Bisa al'ada in za a yi zaɓe akan ce an dakatar da sufuri daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, amma duk da haka wani lokacin akan ga wasu direbobi sukan sace hanya su kare wannan dokar. Wani tanadi ko kuma tsarin kai na musamman domin bin wannan ƙa'ida a wannan lokaci?
In ka ga haka nan ba membobin mu ba ne, domin ga wannan lokacin da aka yi wannan tanadi ko aka ce ba a son wuce ko wuce motoci, duk garejin da aka sanna rufe take ba za a bude ba don doka aka yi ba a son kowace mota. Duk motar da ka gan ya sace hanya ba cikin ta sha bane kuma ba membobin mu bane.
To a ƙarshe me yasa kanka na musamman ga mutanen ku direbobi a dukkan faɗin Najeriya kafin lokaci da kuma bayan wannan zabe?
Na farko kira na ga ainihin membobin mu a kasar nan baki da wannan zaben da za a yi matsayin su na 'yan Najeriya wanda kowa na da haƙƙin ya zabi duk wanda yake so, su hada kai a zabi jami'e wanda zai tausaya ma talaka kuma da zai wa talakawa aiki, a zabe su kuma a guji duk wani abu wanda zai iya kawo bata suna wannan kungiya da ya yi wannan aiki. Mu kowa ya je ya tabbatar da cewa ranar zabe ya fito don shi ma ya bashi ya ba da nashi matsayin dan kasa cewa shi ba shi wannan zabe.
Kungiyar ta NURTW kazalika ta kuma wani ganawa da shugaban 'yan sandan Najeriya kan dai batun shirye-shiryen na babban zabe. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya mun karin bayani jim kaɗan bayan sun gana.
Kowa ya san wayannan mutane na National Union of Road Transport Workers suna da yawa, su ne INEC suke amfani da su wurin zirga-zirga na aikin zabe. Mu kuma mun yadda mai aiki da su, mu ga cewa duk inda za su kai kayayyakin zabe mun ba da security, kuma na faɗa musu su yi kokari su yi magana da mutanen su kar su yadda su zo da wani abu wanda zai lalata shirin da aka yi na zabe. saboda an aka samu irin wannan abin zai haifar da abubuwan da ba a so game da zabe, saboda haka su shugaban nasu ya magana da su, mu kuma inda wani akwai abubuwan da suke nema gare mu game da security wanda suke jin ba mu shirya ba ko kuma ba mu faɗa musu ba, su faɗa mana don mu gyara mai aiki tare da su a yi zabe zamin lafiya.
A nan ne kuma za mu ji burki sai sabon mako a madadin Hassan Maina Kaina da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma ga sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Korar rara kai tsaka da shugaban kasar Nijar ya yi wa ministan kuɗi Hasimu Masaudu daga gwamnatinsa a makon jiya na daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Matinal na tambaya, shin me ya zafi a tsakanin shugabannin PNDS tarayya har ta kai ga tsige sakataren jam'iyyar daga mukaminsa na ministan kuɗi a wani lokacin da yake ziyarar aiki a Maradi? Yayin da jaridar Lanketer ke cewa gaugawa ce ta janyo wa Masaudu Hasimi fushin shugaba Isuhu a sakamakon yadda tsohon ministan ya nace akan sai ya tsaya wa PNDS tarayya a zaben shugaban ƙasa na 2021 da izinin uwar jam'iyya ko babu, lamarin da ake kallonsa tamkar wani tawaye. Ko da yake a wani bangare ana ganin matakin tsige ministan a matsayin wanda ke da nasaba da furucin goyen bayan kudaden sefa da ya furta a hirarsa da wata kafar ƙetare. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta kai bakunci a kamfanin ƴan caca Lonani mallakar gwamnatin Niger, inda ake zargin an bayar da wata kwangilar miliyan 600,000 na sefa don sayan na'urorin caca wato zungure ta haramtacciyar hanya. Jaridar Air Info ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun sace 'yan mata 7 a ƙauyen Manirab da ke a tazarar kilomita 15 a yammacin Tumur. Jaridar ta ce a waje jan karfe 9:30 na daren Lahadi wayewar Litinin ne wasu 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da waɗannan 'yan mata da kawo yanzu ba a sake jin ɗuriyarsu ba. Jaridar ta ce karkarar Tumur na daga cikin wuraren da suka fi fama da hare-haren ta'addanci a yankin Difa. Jaridar La Griffe na cewa gwamnatin Nijar ta karyatar da jita-jitar da ake yadawa a shafukan sada zumunta akan batun farfado da hulɗar diplomasiya da ƙasar Isra'ila, kwatankwacin yadda abin yake a tsakanin Isra'ila da ƙasashen Chad da Mali. Jaridar ta ce bayanan da ake yadawa na nunin gwamnatin Benjamin Netanyahu ta yi wa gwamnatin jamhuriyar Nijar tayin wani tallafin soja domin tunkarar matsalar ta'addancin da ke damun wannan ƙasa a wani matakin sake farfado da hulɗar diplomasiya a tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai ministan harkokin wajen Nijar Kallahan Kurau ya ce labarin ƙarda ƙamzon kurege ne, inji La Griffe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Malam Ango, malamin makaranta, assistant head teacher, Murtala Modar Primary School, Yauri, jihar Kebbi. Ina addu'ar Ubangiji Allah ya sa wannan zaben da ke tafe da ake shirin yi a kasar mu Najeriya ya sa a yi shi lafiya kuma a gama lafiya ba tare da wani tashe-tashen hankula ba, kuma ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da adalci da kuma kwatanta gaskiya. Sannan ɗan uwana matasa, a guje wa shugabannin mu mugun alkaba'i da yi musu mummunan fata. Ina muku fatan alheri, ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan gode ma gidan Radio America da kuke bamu dama muke faɗan ra'ayinmu wannan gidan radio tabbas mun tabbata ita ce radioan al'umma. To ra'ayina na yau zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari da yazo jihar mu na Bauchi karamar hukuma alkaleri ya bude mana inda za a tono man fetur wanda za a rika raba ma ƴan Najeriya. Lallai wannan tono man fetur da za a yi a karamar hukuma alkaleri ci gaba ne musamman ma mu arewacin Najeriya da kuma Najeriyan gabaki daya.
Assalamu alaikum murar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah da cikin garin Jiga. Ina kira su ƴan Najeriya musulmi da kirista da tega a daga hannu ayi addu'a. Ya danga da yanzu ya karato ya rage sauran kwana 10. Ubangiji Allah ka taimaki Najeriya da ƴan Najeriya. Allah ka sa ayi lafiya a tsari lafiya. Duk wanda zai taimaki Najeriya da al'ummar Najeriya ya Allah ka ba mulkin ƙasar ka. Ya Allah duk wanda zai bata Najeriya Allah ka hako wasa ne ne. Allah ka nama mulki. Allah ka taimaki Najeriya da ƴan Najeriya.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
Madugun ƴan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na wucin gadi Juan Guaido jiya Litini ya ce shugaba Nicolas Maduro na yunkurin tura dala biliyan 1.2 zuwa wani banki a kasar Uruguay. Da yake jawabi a gidan talabijin na ƙasa bayan da ƙasashen Turai da dama suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar ta Venezuela, Guaido ba tare da gabatar da wata shaida ba ya yi zargin cewa Maduro na ƙoƙarin ɗauko kuɗin da zai tura ɗin ne daga bankin raya ƙasa mallakin gwamnati mai suna Bandes zuwa banki na ƙasar Uruguay. Duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan Amurka na gab da murƙushe sauran wuraren da suka rage a yankunan ƙasar Siriya waɗanda ISIS ta ayyana a matsayin yankunan daularta, ƙungiyar ta ta'addanci ta ISIS ba ta daddara ba. Hasalima tana kan shirin ayyana nasara da kuma sake ƙwato yankunan da ta rasa su. Yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ga Amurkawa kan makomar ƙasar ko State of the Union a turanci a karo na biyu, inda wannan karan zai tozali da wata sabuwar majalisar dokokin tarayya mai mata da 'yan tsirarin jinsi fiye da yadda aka taba gani. Shugabar majalisar wakilai wadda za ta zauna bayan Trump a lokacin jawabin ita ce Nancy Pelosi, wadda ta haɗa kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat ƙarƙashin tuta guda ta yin matuƙar adawa da batun samar da kuɗin gina katanga wanda ya kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar. Ƙungiyar mayaƙa ta Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi ikirarin kai wasu hare-hare biyu a Somalia jiya Litini, inda mutane aƙalla 9 suka mutu a harin bom da aka kai da mota a tsakiyar birnin Mogadishu, sannan kuma aka harbe wani mutum a wata tashar jirgin ruwa a yankin Puntland mai ƙwarya-ƙwaryar 'yancin cin gashin kai. Masu kamfanin rukunin motocin jigilar majinyata na Amin sun gaya ma 'yan jarida cewa sun ɗauko gawarwaki aƙalla 9 ciki har da na wasu mata 3, sannan sun yi jigilar wasu mutane 7 da suka ji raunuka. Haka zalika wasu majiyoyin tsaro sun gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an hallaka wani babban jami'in tsaro a wannan harin. Sojojin Faransa sun ce sun taimaka wajen fatattakar wata tawagar motoci 40 ta wasu mayaka da ke kokarin dannawa cikin arewacin Chadi daga kasar Libya. Ma'aikatar tsaron Faransa jiya Litini ta ce ta yi amfani da wasu jiragen yaƙi samfurin jet wajen ƙaddamar da hare-hare daga sama akan tawagar motocin mayakan a ranar Lahadi. Rundunar sojin ta Faransa ta ce ta kai ɗauki ne bayan da hukumomin Chadi suka buƙaci hakan, inda ta daƙile tare kuma da waragaza abinda ta kira tawagar miyagu.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.